إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ƙara tattara haduwar mu ko komowar mu a cikin wannan shirin na tarbiyyar yara a musulunci wanda gidan talabijin na Sunna TV yake daukan nauyi kenan muna fatan Allah ya datar da mu da fadin daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba abin ta ba a cikin wannan shirin mun zabi littafi na tarbiyatul auladi fi dawil qur'an fi dawil kitabi was sunna wanda littafin shi muka zaba muna bin sa sau da kafa domin ya karantar da mu yanda ya kamata mu tarbiyantar da ƴaƴan mu kuma idan ba abin ta ba satin da ya gabata muna a cikin bayanin fa'ida ta aure fa'ida ta samun da na gari wanda mun kare wannan bayanin sai muka fara bayanin wasu siffofi da malaman tarbiyya suke cewa kamin da ya zamanto na gari ya zamanto mai amfanin mutum a duniya da lahira sai ya siffantu da siffofi guda shida na farko shine suka ce salimul aqida ma'ana yaro ya kasance yana da aqida wadda take mai kyau mana baya shirka sannan kuma baya da karkatattar aqida domin aqida ita ce jagora ita ce gaba a komai a duniyar mutum da lahirarsa kuma ita ce za ta yi dalilin shigar mutum a aljanna da tsiransa a ranar tashin alkiyama kenan zamanto mai aqida mai kyau na biyu suke cewa sahihul ibada shine yaro ya kasance ya yi ibadunsa ibadu na aiki kamar irin sallah irin su azumi da sauran ibadu wanda suka shahi karatun alqur'ani da addu'o'i da abin da ya kama da haka domin wannan sune da sune aqidar mutum take cika ko musulunci mutum yake cika kuma sune za su samar ma mutum da matsayi a cikin aljanna kenan danka ba zai taba amfanin ka a lahira ba in baya da kyakkyawan aqida kuma sannan bai yi ibadu masu kyau na gaba shine suke cewa matinul khulq ya kasance mai kyakkyawan dabi'u dabi'a ta gaskiya dabi'a ta hakuri dabi'a ta girmama mutane da abin da ya kama da haka domin kyakkyawan dabi'u su ma wani bangare na addini ko kuma su ma ne rabin addini wasu malamai suke cewa addinin gaba ɗaya ma shine kyakkyawan dabi'u na gaba shine muthaqqaful fikr ma'ana ya kasance muthaqqaf ma'ana ya kasance wayayye idan aka ce wayayye shine ya kasance yana neman ilimin sa na duniya kuma yana neman ilimi na lahira idan kuma aka ce ilimi na duniya bai takaita ga ilimin boko kawai ba a'a irin wani aikin hannu shi ma duka yana shiga a cikin ilimi domin me ake ce ma ilimi shine ka san abu yanda yake ko me ka sani to ana ce maka kana da ilimin wannan abun to kenan ya kasance yana da ilimi na rayuwa ya san zamantakewa to wannan shine ma'anar muthaqqaful fikr na gaba suke cewa qawiyul jism ya kasance yaro ne mai karhin jiki domin ragwanci siffa ce ta tawaya kuma dan da yake rago amfanin sa zuwa gare ka takaitacce ne ragwanci hatta addini yana da tasiri balantana al'amari na duniya kenan shine yana daga cikin abin da ke taimaka ma yaro ya kasance mai kwari shine ma'anar annazafa a kula da me ke da suna a kula da tsaftar sa da kuma sanya sa ayyuka kada ya zamanto yaro shi zamana kawai yake ba a sashi aiki a sashi aiki na karhi ya iya wanke-wanke ya iya wanki tun yana karamin sa wannan shi yasa ya tashi da jarumta ba da ragwanci ba kamar yadda muke gani a wasu daga cikin iya na wanda ba su kama hanyar ta dace ba tarbiyyantar da ƴaƴa da yaro ya tashi baya son aiki uwa na aiki yana zamne ba a kiran shi a sashi a cikin aikin ga wannan ba zai amfane ka ba a duniyarka kai kin kai hatta ma yaron shi ba zai amfane sa ba zai kasance abun da na sani a gare sa bayan girman sa. Na gaba shine suka ce nafi'ul li ghairihi, daga cikin siffa ta yaron da zai yi amfanin ka shine kasance yana amfanin wani sa. Kinan yana da kyau tun a duniya, tun anan, tun yaro na karami ka koya masa amfanar da wasu. Wani lattizo ya zo kace mishi tashi amso kayan baba ka kai gida, wan shi yana aiki tashi ka kama ma wanka. Wata ran an huto an da daga masallaci sai ka bashi kudi kace je kai sadaka, ka bashi kudi kace je ka taimawa wani kaza. To kaga tun yanzu kana koya masa mi, kana koya masa ya amfanar da wani sa, domin idan bai tashi ba da dabi'a ta amfanar da wasu to kai kin ma ba zai amfane ka ba. To kenan kun gani dole sai ka koya ma yaranka ya iya amfanar da wasu ba ya amfanar da kansa ba shi kadai. Na gaba shine harisun ala waqtihi, daga cikin siffa ta yaron da zai yi amfani iyayensa shine kasance yana kula da lokacinsa, domin dan adam lokaci ne shi. Idan ya kasance an salwantar da lokaci to kamar rayuwar ci gaba dai aka salwantar. Ka koya mishi lokaci kaza ga abin da zai, lokaci kaza ga abin da zai kauce ma. Kada ya kasance lokacin yaro an saba masa da duk abin da yazo shine za a yi, a tsara mishi lokaci. Idan ka tsara mishi zai kai a lokacin da shi zai tsara ma kanshi lokacin shi. Domin ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa al-waqtu a'zamu ma 'unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma 'alayka yadhi'u, lokaci shine mafi girman abin da Allah ya umurce ka da ka kula da shi. To ba ma al'amari na addini ba, hatta al'amari na rayuwa lokaci abun kula ne, lokaci abu ne mai tsada wanda bai kamata a ce an bar sa ba ya tahi a kara zube ba tare da tsari ba. Na ƙarshe shine ya kasance mu'tamidun ala nafsihi, ya kasance mai dogara da kansa. Kenan yaro idan ya kasance ya dogara da kullun sai an yi masa to zai kasance koda bayan ya girma to haka zai kasancewa. Irin shine zaka ga iyaye sun tsuha amma diyan ba sa amfani su, iyaye sun tsuha amma har yanzu wahala suke akan diyan. Dan me yasa? Dan busu koya ma yaron ya dogara da kansa ba. To kenan dole sai kun koya ma yaro ya dogara da kansa. Wannan ita ce tarbiyyar da Allah ya tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita. Shine ko ga manzon Allah ya tashi tun yana dan shekara 7 ya fara me? Ya fara kiwo. Ya fara kiwon dabbobi. Ya fara kiwon dabbobi. Bayan ya fara kiwon dabbobi ya kai ga yana zuwa kasuwanci tun yana dan karami fa. A tarihin manzon Allah tun yana dan karami baya zuwa ya ce ma dan uwan ma'aifinsa bani shike kula da kanshi. Kina ashe ba son yaro bane ka hana shi koyon sana'a, ba son yaro bane ka hana sa aikin ƙarfi. Wannan cutar da shi ne wanda zai shi kanshi zai da na sanin wannan, kin ko kai kanka zaka yi da na sanin wannan. Kina wannan sune siffofi da malaman tarbiyya suka siffanto wanda da wanda zai yi amfanin ma'aifinsa ya kamata a ce ya siffanto da su, wanda za su sa ya amfani ma'aifinsa ko iyayensa a duniya da lahira. Kun ga mun haro da aqida din saboda ita a lahira ita ce gaba gaba. Idan a duniya ne kun ga mun gani, mun gane da muke suna in ya kuna muthaqqafun, ya kasance ya san ilimi na rayuwa da abin da ya kamata haka. Duk wanda yake kokarin yayi kokarin shibka wa'annan siffofin a cikin dansa to in Allah ya so zai samu amfani dan nasa a duniya da lahira. Zamu zo kenan a yau zamu tashi inda malai yake cewa wujubu tarbiyatul abna'i ala salahi, wajibcin tarbiyyantar da ƴaƴa akan hanya ta gari. Me ma da yake so nuna mana? Wai zai nuna mana da cewa wai shi tarbiyya ba wai in mutum ya ga dama ne ba, a dole ne sai ka tarbiyyantar da zuriyarka, dole ne sai ka tarbiyyantar da ƴaƴanka akan hanya wadda ta dace, akan tarbiyya ta musulunci, domin Allah maɗaukakin sarki ya halicce sa a musulmi. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, idan kai ne ya kamata ka kula da wannan tarbiyyar ya ci gaba da musuluncin da Allah ya halicce sa da shi. Malai yake cewa wa ala zalika, kuma akan haka ne yajibu ala al-aba'i wal ummahat, ya zamanto dole akan iyaye maza da mata al-inayatu bi tarbiyati abna'ihim, kula da tarbiyyar ƴaƴansu ala salahi akan nagarta akan hanya tagari, likai yakunu amalan salihan lahum, don ƴaƴan nasu su kasance musu aiki nagari a gare su, fi hayatihim a rayuwarsu, wa ba'da mautihim da kuma bayan mutuwarsu. Ma'ana yake cewa kasancewar da ya kasance mai amfani a gare ka ko rishin sa ya danganta da tarbiyyar da ka ba sa ne shi zai sa ya kasance ya amfani ka a duniya da lahira qala ta'ala yace Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani ku anfusakum ku tseratar da kawunanku wa ahlikum da ƴaƴanku da iyalinku naran wata irin wuta ku tseratar da su da wata irin wuta wa quduha an-nasu wal hijara wanda makamashin wannan wutar shine an-nas mutane wal hijara da kuma mi da kuma duwatsu kenan anan kira ne Allah madaukakin sarki yayi ci ya ku wanda kai imani kenan indai har kai mai imani ne fa ar'iha sam'ak fa innaha imma khairun yu'maruka bi aw sharrun yahaka anhu idan ka ce ya ayyuhal ladina amanu to ba ta kunnuwanka imma ta umurce ka da alkhairi ne ko ta hane ka akan sharri to wannan ayar ta umurce ka da alkhairi ne shine ka tsamar da kanka ka tseratar da kanka da kuma wa da kuma iyalinka kun ga anan Allah bai takaita da kanka ba da iyalinka su ma kai kokari ka tsamar da su daga wuta ta wace hanya ake tsamar da yara daga wuta shine hanyar tarbiyyantar da su akan tarbiyya ta addini sai Allah ya siffanta mana wuta da yace makamashinta shine mutare da duwatsu duwatsu ana nahin duwatsu na shirka duwatsu wanda aka yi shirka da su aka maida su gumaka ana bauta musu da kuma duwatsu na tsahi da abin da ya kama da haka su ne makamashin wutar kishiyar wuta ta duniya wadda itace ne makamashinta kida tun wannan zai nuna maka ashe wannan wutar abu ce wanda ya kamata a ce kowannen mu yayi kokarin tsirar da kanshi daga gare ta malaiku wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yana cewa wa'mur ahlaka bis-salati ka umurci iyalinka da yin sallah wastabir 'alayha kuma kai hakuri akan wannan me ake ni akan wannan mana kai hakuri akan wannan umurnin da zakai ko kuma kai hakuri akan wannan sallar la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki nahnu narzuquka domin mu muke arzitar da kai wal 'aqibatu lit-taqwa karshe na kwarai nata na masu takawa ne ma'ana karshe na kwarai na wanda yayi tsoron Allah madaukakin sarki ne idan muka lura wannan ayar Allah madaukakin sarki yake cewa yake umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun gani a kaida akan cewa kullu hukmin thabata fi haqqi an-nabiyyi fayathbutu fi haqqi al-ummati tab'an illa bi dalil ikhtisas duk abin da Allah ya ce manzon Allah yayi to kai tsaye kamar an ce al'umma su ma su yi ne sai da dalilin da ya nuna cewa a wannan nashi ne shi kadai to kenan Allah ya ce ya kai manzon Allah ka umurci iyalinka kenan kaman Allah ya ce ya ku musulmai ku umurci iyalinku da yin sallah kuma ku yi hakuri akan haka ku yi hakuri akan yin sallah ku yi hakuri akan umurnin su dan me yasa Allah ya ce ku yi hakuri domin umurnin yara da sallah abu ne wanda yake sai ka ji shi wanda yake da zuciya zai ce kai ai ba ni suke ma ba in sun yi dan kansu a'a kenan Allah shi ne maka in sun yi hada kake ma zaka samu wani kaso a ciki domin yake da suna kaida ce a wajen malamai suke cewa ajru ibadati sabiyyi lahu wa liman amarahu biha shi yaro ladar ibada in yayi za a ba sa kuma a ba wanda ya umurce sa da shi kenan lokacin da ka umurci dan ka yi sallah ba wai shi yayi ma kanshi ba a kai ma kai ma kanka domin dalilin yin da yayi zaka mi zaka samu lada kenan fadin da muke yi in kai dan kanka to musan da cewa ba dan kanshi kawai ma ba har kai in kai kai ma kanka domin kai umurni da abin da Allah kai aiki da abin da Allah ya umurce ka domin umurni ne daga Allah akan cewa me ka umurci iyalinka da yin sallah idan an ce iyali ana nufin mata da diya duka suna a cikin iyali idan sai ka kula musu da yin sallah kun yi sallar asuba tashi ku yi sallah akwai wani ma'aifi wanda rayuwar shi ta birge ni sosai kun ba ma irin wani mai ilimin addini sosai ba irin dai yan bariki hakan ga wanda yake yan boko amma akwai kula da sallah ina ɗaya daga cikin sharadin da yake ma yaran shi kowace sallah ta asuba da wace ce musamman ma dai sallah ta asuba gaba yake sako su tare suke zuwa masallaci idan babu yanan sharadin da ya samu su shine duk wanda ya sallah ya mishi message yayi sallah yanda suke ga mai shi sai su tura mishi message je prier kowace sallah yana dibin lokaci azhar wani ya turo message kin shi nayi sallah je fili wani bai turo ba kenan bai azhar ba ko to dada akwai finishion yani ce finishion mana akwai akwai ladaftarwa har sallar asuba kun babu wata munakisa domin sallar asuba ba kowa ke tashi ba ko kenan in baka tashi ba ma zaka iya ba ba zaka iya mai sashi kin ba kenan sallar asuba idan karhe 5 ake yin ta yana son ya ga karhe 5 da minti 10 an kare sallah ka turo mishi da message ka turo mishi da sako haka yake ma yaran shi da Allah kana yi ma danka haka nan kun gani wannan kun ga ya sabke nauyin sa ya sabke nauyin sa kidan umurni ne daga Allah ku umurci diyanku da su yi sallah ku yi hakuri akan haka la nasaluka riskan ba arziki muke ba arziki muka wai ka arzitar da su ka ba su abin da suke bukata ba shi kare bane ka isar da tarbiya dole sai ka yi mai sai ka umurce su da ibada Allah ya ce ba arziki muke so ka nemo ka kawo mana ba hukum ba arzita su kawai ne tarbiya ba mu muke arzitar da kai karshe na kwarai yana ga masu tsoron Allah madaukakin sarki bayan mala ya kawo ayoyi sai kawo hadisai daga ciki an ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu qala Allah ya dada shi ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce kullukum ra'i dukkanku makiyaya ne dukkanku makiyaya ne kullu min aqwa siyaq al-umum idan ka shi an ce kullu to ana nihin kowa ya shiga a cikin kullu nafsin dha'iqatul maut kenan kullukum ra'in bil istithna gaba ɗayan ku makiyaya ne mutane wa mas'ulun ar-ra'iyatihi kuma za a tambaye sa abun tambaya ne game da kiwon da aka basa me ake nufi da kiwo ma'ana wani abu ne da aka baka amanar ka kula da shi ne ake nufi da kiwo kidan kowanne daga cikin ku makiyayi ne kowanne daga cikin ku responsible ne za a tambaye shi kuma game da kiwon da aka basa sai manzo Allah ya bada misali nan misali ne manzo Allah ya bada yace al-imamu ra'in shi shugaba makiyayi ne wa mas'ulun ar-ra'iyati kuma abun tambaya ne game da kiwon da aka basa ma'ana game da wa'annan mutanen da yake shugabanta war rajulu ra'in haka shi ma namiji makiyayi ne fi ahli baitihi fi ahlihi a cikin iyalinsa wa mas'ulun ar-ra'iyati kuma abun tambaya ne za a tambaye sa game da kiwon da aka basa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka mace ita ma mai kiwo ce a cikin gidan mijinta wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha kuma za a tambaye ta game da kiwon da aka bata ashe tarbiya sai nuna mun da cewa ku mata ba wai ya ta'allaka ga maza bane kawai a hatta ku kuna a ciki mana ita tarbiya mace da namiji ne za su hada gwiwa su bayar da ita wannan shine kenan kenan manzo Allah ya yanki hanzari ya zano namiji kuma ya zano mace yace wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi haka shi ma mai aiki mai kiwo ne a cikin dukiyar shugabansa in an ce dan aiki kaman ka dauki misalin mutum ya zanyi maka garden wata gona misali to wannan garden da ka sanya sa to ya zamanto amana a hannunsa Allah zai tambaye sa ka isar da amanan da mai gidanka ya baka shine ma'anan mai aiki makiyayi ne a cikin dukiyar shugabansa wa mas'ulun ar-ra'iyatihi kuma za a tambaye sa game da kiwon da aka basa sai manzo Allah dan ya kare muna magana sai yace fa kullukum ra'in dan haka dukkanin ku makiyaya ne wa mas'ulun ar-ra'iyatihi kuma za a tambaye ku game da kiwon da aka baku ku ji da Allah ta'kidi akan ta'kidi manzo Allah can ya fara dukkan ku kuma a ƙarshe kuma ya kare da dukkan ku dan dai an nuna muna abu mai mami abu ne mai matukar tsada abu ne wanda yake akan wuyan kowa ma'ana kowanne daga cikin al'umma akwai tarbiya a bisa kan wuyansa imma ta kansa imma ta iyalinsa imma ta wani daga cikin wanda yake shugabanta wa qala alaihi salatu wassalam kuma sira da aminci ya tabbata a gare sai yake cewa muru abna'akum bis salati ku umurci ƴaƴanku da yin sallah wa hum abna'u sab'u sinin suna 'yan shekara guda 6 ku umurci ƴaƴanku da yin sallah wa hum abna'u sab'a sinin suna ɗan shekara guda bakwai a iya sani na babu wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a umurci yara su yi kamar sallah a cikin ibadu na aiki ita ce kawai babu inda manzon Allah ya ce kusa yara su yi azumi tun suna ɗan shekara bakwai sai dai an samu ne a asar ayyukan sahabbai suna yin haka na suna koya ma yaran su azumi to amma ita sallah sai da yayi umurni ku umurci yaran ku tun suna ɗan shekara bakwai su yi me su yi sallah sai ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 sannan kuma ku buge su akan wannan sallar idan suka kai ɗan shekara guda 10 a iya sani na babu wata ibada da manzon Allah ya ce in yaro bai ba shi kashi kawan me kamar sallah kaje inda manzon Allah yake da tausayi shine wanda Anas yake cewa na rayu a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma darabani wa ma kaharani bai taba buguna ba bai taba me yake da suna zungurata ba bai taba cewa dan me yasa ba kai kaza ba na ce kai kaza dan me yasa ba kai kaza ba wannan malamai suka ce yana abubuwa guda biyu ne na farko yana nuna kyakkyawan dabi'un shi yaron bai yi abin da zai za a bige shi bane kenan wanda suke kawo wannan hadisi sai ai ba abugun yaron kenan wannan kuskure ne yana nuna kyakkyawan dabi'un shi Anas kin ne sannan nabi yana nuna mi kyakkyawan dabi'un shi manzon Allah kin sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan to kashi manzon Allah ne da wannan tausa amma yake cewa in ya kai shekara 10 baya bi baya sallah ami a bashi kashi wannan shine kenan sai sa da ma'aifi zai kashe dan sa dalilin baya sallah wajen ladabtar da shi baya da rahin komai ba za a yi masa haddi ba mutukan rai bai wuce gona da iri ba Imam Malik ne yake cewa in kwantar da shi yanka shi kenan wannan akwai ta'addanci a ciki to amma mafi yancin malamai suna ganin yaro mafi ma'aifi idan ya kashe dan sa wajen ladabtarwa babu komai akan sa ana babu kisasi sai dai abin da shahidiya shi kuma idan ya shahi ba wajen ladabtarwa bane ba akan kuskure bane da gangan ne yayi wannan shine kenan yake cewa ku ba su kashi akan wannan sallar suna ɗan shekara 10 yace wa farriqu bainahum fil madaji sannan kuma ku raba a tsakanin su ma'ana ku raba wajen kwanciyar su wajen kwanciya ami a raba me ake nufi da araba wajen kwanciya shine yara maza da mata a rarraba su hatta ma mazan su ma in sun samu ne ko da sun kwanta wuri guda ko da su lullube a cikin bargo guda dan me yasa manzon Allah ya haka sabda lidari'a dan saboda maza da mata suna kwance ko da ƴan uwa dai uba dai ne kan ana iya samun wannan ana iya samun kuskure ba a jima ba a Nigeria na shi labari wani malami yake ba da labari yaro ne ma kanwa shi ciki yanzu an je wajen zubda cikin ita ma yarinya ta sheka ma'ana yarinya ta mutu kun gani yana iya faruwa ke shi sa tun da farko tun ana yin shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da aimi da a nisantar da su kada a bar su a miki da suna a wuri guda a wurin kunciya guda wannan shine kenan a wannan hadisi malaman tarbiyya suke ce yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna shine a shi yaro in yana ƙasa ga shekara 7 ba a so a bige sa ko a saba masa da bugu domin wannan yana iya jawo yaron ya hinjire yaron ya saba da bugun ya zamanto mishi jiki nawa ne daga cikin yara wannan zaka gani wallahi shi bugu ba komai bane a gare sa akwai yaron da shi in ba ma an bige sa ba ma baya jin dadi sai an bige sa dan me yasa dan iyayen sun lalata sa sun yi me sun lalata sa ma'ana ya kasance bugu ya zamanto mishi me ya zamanto mishi jiki ashe ba tarbiyya bace yaro tun yana karami bai kai shekara 7 ba ai ta shirgar sa irin wannan lokacin abin da aka yi so shine a rika mai kira suna kwage da sa ko da yake insha Allah in mun zo a gaba akwai abin da zamu kawo shine ma'anan asalibu thawabi wal iqab ma'ana yanda ake ladabtar da yaro in yayi laihi da kuma yanda za a saka mishi in yayi wani abu wanda yake na kyau zamu idan muka kai a wannan wurin insha Allah zamu tsaya mu tantance bayani akan wannan kenan dai a takaice wannan hadisin yana muna yara shekara 7 a umurce su da su yi sallah 10 ba sa yi a ba su kashi in sun kai shekara 10 a raba wurin kwanciyar su maza daban mata daban mazan ma in sun samu ne daban-daban in ba sun samu ba su kwanta amma kada su lullube wuri guda domin maza su ma shi ɗaya kan iya shiga a tsakanin su su shiga al'amari na liwa'i kamar yadda muka gawo mai da suna a farkon karatu na labarin yadda liwa'i ya afku a tsakanin mutanen Lut wannan shine kenan insha Allah. Sai a hadisi na gaba da yake cewa an Abdullahi bin Amr qala an karbo daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya tada shi yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam Masallan tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce kafa bil mar'i ithman ya ishi mutun girman laihi ya ishi mutun girman zunubi an yudayya man yakutu shine ya kaskantar da wanda yake mi yake ciyar da shi me ake yi ya kaskantar da shi ma'ana shine kasance baya ciyar da shi baya bashi abinci shine ma'anan kafa bil mar'i ithman ya ishi mutun girman laihi an yudayya man yakutu ya kaskantar da wanda yake ciyar da shi yake ciyar da wanda ciyarwarsa take a gargashin sa na iyalinsa ko ƴaƴansa ko ƴan aikinsa ko abin da ya kama da haka rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisin guda biyu na farko da na biyu dukkan su suna bayani ne akan nau'i na tarbiyya maluman tarbiyya suke cewa tarbiyya kala biyu ce akwai at-tarbiyya ar-ruhiyya sannan kuma akwai at-tarbiyya al-ma'nawiyya tarbiyya ta ruhi da kuma tarbiyya ta ma'ana me yake cewa tarbiyya ta ruhi at-tarbiyya ar-ruhiyya da at-tarbiyya al-jasadiyya ma'ana tarbiyya ta ruhi da kuma tarbiyya ta jiki me yake nufi da tarbiyya ta bamu fara da tarbiyya ta jiki shine kai kokarin ciyar da yaro kai kokarin tufasar da shi baya yana buƙatar takalmi a sai mishi baya da lahiya a mishi magani yana buƙatar abun sha a sai mishi yana buƙatar abun hawa inda dama a sai mishi wannan sune at-tarbiya almi al-jasadiyya mai shahawa komai da komai a sai mishi duk abin da ya shahi gangar jikin sa shine tarbiya al-jasadiyya to wannan shi ma haƙi ne shine wannan hadisi yake mana bayani kenan shi ma wannan haƙi ne danka ka ciyar da shi ka tufasar da shi gashi manzo Allah yake daga cikin babban laihi ka ki ciyar da iyalinka daidai gurgurdan abin da kake da li yunfiqu bi sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah wajen ciyarwa ana so kowa ya daidai gurgurdan iyawarsa ne mai kudi a ci cikin dadi talaka a ci kiyan da aka samu da abin da ya kama da haka wannan shine adalci ne adalci na musulunci na farko shine ce muku tarbiyya ta ruhi me yake cewa tarbiyya ta ruhi shine abin da ya shahi dabi'u abin da ya shahi ibadu to wannan shine mafi muhimmanci daga cikin nau'in tarbiyya tarbiyya ta ruhi shine wanda daga cikin masu hikima da yake waƙe dan ya nuna mana muhimmancin tarbiyya ta ruhi yake cewa يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسد إنسان ينا بياني كتوا ما أنا هاد أنيكي جواني متندى يجبي دامو التربية الدين أنسى بس التربية تمي دو أبن يارو كيسو أنا يمسح ما كارك الدين بابو روشي سيكتوا يا كي ملكوك أدي akan gangar jiki dan me yasa kake ba kanka wahala akan abun da zai zamanto wa ƙasa me yake nufi da wannan gangar jiki da mutun ya mutu ya zata zamanto ƙasa da zaka bude kabari zaka isko tsutsotsi ne a ƙarshe sai ta zamanto ƙasa ta zamanto turbaya kawai ba yi ta ba gangar jikin ruhin shine za a doka aje da shi a sama imma a rata shi a aljanna ko a rata shi a ina ko a rata shi a wuta to shine ke cewa dan me yasa kake ba kanka wahala akan wannan abin shi da ƙasa ya zamantowa yace ka fuskanci ruhin danka yace ka tarbiyantar da shi domin ruhi shine mutum ba gangar jiki ba wannan waƙin akwai hikima sosai a cikin sa ma'ana ashi wauta ce abin zargi ne a ce ma'aifi yana kula da ruhi yana kula da gangar jikin ɗansa yana yin ihmali yana kyale ruhinsa alhali ruhin shine mutum ruhi shine idan ya gyaru dan zai amfane ta a duniyar hatta ma a lahira to bangare na tarbiyya ta ruhi daga cikin mafi girman abin da ake kula da shi na farko shine sallah. Shi za kun ga a wannan hadisin na muru auladakum bis salati nan manzo Allah yana mana ishara ne, yana nuna mun ne zuwa ga tarbiya ta ruhi, domin sallah tana gina ruhi. Mana kai kokarin danka ya kula da sallah, domin sallah za ta taimaka masa a wajen nagarta. Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana taimakawa wajen nisantar alfasha da mugun aiki. Lokacin da kalamun ce ma danka sallah, yana kula da sallah, to wannan sallah za ta taimaka masa akan ya zama to nagari, akan ya san kimar ka, akan ya nisanci laihuka. Haka magabata su kasance ba sa wasa da sallan diyansu, suna gabatar da sallan diyansu a gaban komai. Zan iya ba mu misali daga cikin khalifofi na musulunci, Umar bin Abdul Aziz ya kasance yana da ɗa da ya tura a ƙasar mai yake da suna Madina wajen karatu. Da ya tura shi a wajen karatu, sai wata ran yaran sallah ta jami'i ta kubuce masa, an ƙare sallah, ya shigo masallaci zai sallah, sai ya ƙare sallah, sai malamin sa ya tambaye sa, lahiya ya aka yi baka yi sallah a cikin jami'i ba? Sai ce na tsaya shace kaina ne har lokacin sallah ya wuce, ma'ana kaina na tsaya shacewa. Yake yanzu shace kaine za ka bari ya hana maka zuwa sallah a cikin jami'i? Sai wannan malami ya rubuta sako zuwa ma'aifinsa ya bashi labarin ga abin da ya afko. Da aka zura ma'aifin sakon, sai shi ma ya turo wani mutum daga cikin fadawansa, tunda sarki ne, turo daga cikin fadawansa ya ce ka zo a wajen ɗana, idan ka zo ka kama shi ka aske gashinsa ka yi mishi kolo, bayan ka yi mishi kolo sai ka ce mishi ga abin da ya sa aka yi maka kaza, sannan ka koma. Yana ko zuwa ya kama wannan yaron ya mishi kolo, aka aske gashin gaba ɗaya, gashin da ya hana maka sallah, to gobe ya sake hana maka sallah. Da Allah wannan yaron gobe zai bari sallah ta wuce sa? Ba zai bari ba, Allah daftar da shi. Kina wannan shine haka ya kamata mu kasance. Nawa ne daga cikin iyaye ba sa taddade yansu su yi sallah? Yaro na kwana rana sai ka jima'a fiya ce kada a tayar da shi, an tada shi yaro, an tada yaro na kwana kai shi ke ciwo. Amma inda a ce wani mushi ne na exercise yazo za a tayar da shi, in lokacin lakwal ne za a tayar da shi ya ji lakwal, amma lokacin sallar asuba ba za a tayar da shi ba, amma lokacin karatun addini ba za a tayar da shi ba, za a kyale sa. Wallahi wannan kana ganin kana ba danka gata ne alhali kai kake sutar kanka kamin danka, shine zai kasance dan ya tashi ya zamanto wata tsiya amma ya kyale ka. Dan me yasa? Dan saboda baka bi haƙƙin Allah ba a kansa, balantana shi ya bi haƙƙin ka. Wannan shi yake nan. Dole sai mun gabatar da son zuciyar mu akan mi, akan sai mun gabatar da abin da Allah yake so akan abin da zuciyar mu suke so, akan abin da diyan mu ma suke so. Akwai misali kuma har yanzu ɗaya daga cikin magabata da akai sallar juma'a bai ga ɗansa ba, sai can wajen la'asar ya zo sai ya ce masa lahiya ban ganka ba a sallar juma'a. Sai ya ce ai doki na ne, wanga ba ma yi ƙarami ba ne, babba ne, ce ai doki na ne baya da lahiya, shi yasa ban samu na zo ba. Sai ya ce to daga yau na haramta maka hawa doki duk inda za ka je ƙasa. Ce me yasa baka zo ƙasa ba a masallacin juma'a da dokin kai baya da lahiya? Dole sai a bisa kan abin hawa za ka zo masallacin juma'a? To na hana maka hawa doki shi tsawon shekara guda. Haka yaron nan sai da shekara guda yana tahiya ƙasa, wai uba ta sallar juma'a da ya bari ta me, da ya bari ta wuce sa, dalilin wai dokin abin hawansa baya da lahiya. Kamar yaro ne yana da moto, ya saba duk juma'a da moto yake tahiya, moto ya lalace sai ce a to shi ba zai tahiya ba, tunda motar sai ya lalace, yana ganin nisa, to shi ne sai ya lalabtar da shi. Allahu akbar. Haka ya kamata mu kasance. Wallahi idan muka kula da sallar ƴaƴanmu, mu za mu ji daɗi, kahin mi kahin su yaran su ma su ji daɗi. Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan. A takaice dai, ƴan uwa, tarbiyya kala biyu ce, tarbiyya ta gangar jiki da kuma tarbiyya ta bi da kuma tarbiyya ta ruhi. Tarbiyya ta ruhi shine ka kula da addininsa a gaba, sallah bayan sallah sai abin da ya shafi kyawun dabi'u da abubuwan da zamu gani a nan gaba. Nan muka zo kenan muke da suna ƙarshen bayani akan wajibcin tarbiyyar ɗaya da kuma kashe-kashen tarbiyya. Sai mu zo ga nukta ta gaba shine maliki cewa al-hidayatu nawani, shiriya kala biyu ce. Me maliki ne da wannan nukutar? Kai ne kake kokari dan kai shiru ya ki shiruwa, to meye bauta shine dan ya fadakar da kai cewa shiriyar kala biyu ce. Ka in meke da suna ka in ba ku gaya muku ta kamin shi ya gaji zan bari dai mu ji yanda malam ya siffanta shiriyar. Yace wa kathirun minan nasi la yaf'alu al-asbab allati tu'inuhu ala tarbiyati abna'i. Yace jewa daga cikin mutane ba sa yin, ma'ana ba sa bin hanyoyin da za su taimaka musu a wajen tarbiyyar ƴaƴansu. Wala yabthulu al-asbab allati yansha'u al-ibn bisababiha ala taqwa. Ba sa zuba kokari na bin hanyar da za ta tayar musu da ɗiyansu akan tsoron Allah wa hubbul khairi, da son alkhairi. Yace fa yaqa ibnuhu fil ma'siya, yace sai ɗansa ya fada a cikin sabon Allah bisababi idha'in nas, dalilin cutar da mutane. Ma'ana malam nan yake cewa da yawa daga cikin mutane ko da suna son ɗiyan nasu su shiryu, yana so fa, don babu wanda zai ci baya son ɗansa ya shiryu, kowa yana son ɗansa ya shiryu. Yake to sai dai inda matsalar take shine mafi yawancin mutane ba sa bin hanyar da za ta datar da ɗiyan nasu su shiryu. Yace wannan sai shi zai jawo wagami, shi zai jawo ga mai ke da suna ɗiyan su fada a cikin sabon Allah su shiga cuta ma mutane. Idan kuma mutum ya siffanta da suna ta cuta ma musu siffa ta cuta ma mutane, bai kasance musulmi ba, musulmi na gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Shi musulmi na gari, musulmi na kirki, shine wanda musulmai suka tsirata daga sharrin halshensa da kuma sharrin hannunsa. Ba zai sa baki ya gigara su ba, ba zai sa baki ya musu kazahi ba, ba zai sa baki ya musu ƙarya ba, ba zai sa baki ya zage su ba, ba zai sa baki ya aibanta su ba, ba zai sa hannunsa ba ya bige su, ba zai sa hannu ba ya ɗauki abinsu, ba zai sa hannu ba ya taimaka ma wani wanda zai cutar da su. Wannan shine kenan. Sai yake cewa wannan shi kuma shi zai iya jawo yake da suna cutar da mutane. Nan abinda ma da yake nuna mana shine shi rishin tarbiyya na yara cutar sabbata ta kai ta ga yaran ba ko iyayen kawai, ma'ana tana daguwa har izuwa ga mutane. Shi kuma ka'ida ce a wajen malaman makasi suke cewa ad-dararul muta'addi a'zamu 'inda Allah min al-qasir, ma'ana cutarwa wadda ba ta takaita ga abocinta tana zuwa ga wasu, to tahi girman laihi a wajen Allah hiyada cutarwar da mutum kawai ta takaita a garisa. Bil mithali yattadih al-maqal, wannan yaro ne barawo. Idan aka ce barawo ne, yana cutar da kansa domin in ya sata yayi zunubi, bayan wannan kuma yana cutar da wa, yana cutar da mutanen anguwa. Yara ne wanda su aikin su shine mi daddare su zamna su sa miza suna ihu suna daga sauti na waƙe-waƙe, sun cutar da kansu kuma sun cutar da wa, sun cutar da iyaye. To wannan lahi shine mafi girma, an gane kyau, shine ma ad-dararul muta'addi, kinan ya ta'adda ila ghairihi, yana zuwa ga waninsa. Sai cutarwa wadda ga mutum kawai ta takaita shine misali yaro ne ya kasance yana istimna'i. Me ake cewa istimna'i? Shine yana wasa da al'aurar sai yana hidda mani, yana hudda, yana biyan bukatarsa. Kun ga wannan laihi ne ko? Amma laihin waye takaita? Gare shi kawai ya takaita bai zuwa ga wasu. To wannan kaga ya fi sauki a wajen Allah fiye da mi, fiye da wanda laihin yana mi, yana daukar cutuwar tana dagakowa tana zuwa ga wa, tana zuwa ga wasu mutane. Allah ya ganar da mu. Malam yake cewa wal hidayatu nawani, kuma ita shiriwa kala biyu ce. Akwai hidayatu dalalatin wa irshad wa bayan, shiriwa ta nuni da kuma bayani. Ya ke yi da shiriwa ta nuni da bayani shine abu ne wanda kai kana ma ɗanka wa'azi, kana tarbiyyantar da shi. To duka wannan shiriwa ce kana shirye da shi ne ami shiriwa ta mi, shiriwa ta nunawa. Yake cewa wa hadhihi matalibu mutalibun biha aljami. Yace ita wannan ana neman kowa ya yi ta. Kenan shiriwa ta nunawa, shiriwa ta nuna hanya da bayani. Yace wannan kowa ana buƙatar ya yi ta. Ashe tarbiyya bata takaita ba ga iyaye kawai, hatta ɗan anguwa ya dace a ce su ma suna taimakawa wajen tarbiyya. Malumai suna taimakawa wajen tarbiyya. Mushanni na boko suna taimakawa wajen tarbiyya. Gwamnati tana taimakawa wajen tarbiyya. Wannan shine ma'anan irin wannan shiryarwar ana buƙatar ta ga kowa. Yace wa hiya dalalatun nasi ila alkhair, shine nuna wa mutane alkhairi. Wa haffuhum ala fi'l alkhair, da kuma kwadaitar da su akan aiwatar da alkhairi. Wa tarkil munkarat, da kuma barin munanan ayyuka. Yace wa hiya almazkura fi qawlihi ta'ala, irin wannan shiryarwar ita ce wadda aka faɗi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya. An gane da kyau ko? Wani ita ce hidayatu irshadin, ko kuma hidayatu dalalatin, ma'ana shiryarwa ta nuni. Abinda malaki mihi anan shine kai uba da kake kokarin shiryar da danka, ke uwa da kake kokarin shiryar da danki, shiryarwa ce kike ta nunawa. Amma ya shiryu, tabbacin shiryuwa wannan a hannun Allah madaukakin sarki yake. Kuma irin wannan shine wanda aka ce kowa yana iya ka nuna ma mutum ga hanya. An gane da kyau ko? Sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka tambaye su yayi musu kaza yayi musu kaza, sai ya ce innama ana munzir, ni aiki na ha kawai shine in yi gargadi. Bala aiki na shine kawai in isar muku da sako, sako ne kawai aiki na. Kuyi aiki ko kuyi aiki, wannan kuma ya rage naku. An gane da kyau ko? To wannan shi ma'anan shiryarwa ta me? Shiryarwa ta nunarwa. To wannan ita ce al'umma suke yi, wannan ita ce iyaye suke, wannan ita ce hatta manzanni suke yi. Akwai misalai da yawa na shiryarwa ta me? Shiryarwa ta nunawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara wa'azi, Abubakar, manzo Allah ya yi wa'azi, Abubakar ya musulunta. Kun gani waye shiryar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Manzo Allah ya shiryar da shi ta hanyar me? Ta hanyar wa'azi da ya masa. Wannan shine kenan. Zan idan muka zo a ƙarshe zan ba da misalai da yawa akan irin wannan insha Allah. Bayan wannan kuma akwai misalin bikin suna ma'aifiyar Anas bin Malik, ita ce ummu salma ko kuma ummu sulaim. Lokacin da ta musulunta, mijinta yake musulunta, da yake musulunta sai ta kama ɗanta ta riƙe hannunsa, ta ce to tunda ni na musulunta ni ma ɗana zai musulunta. Ta sa'o nan ɗan nata Anas ya musulunta, shi kuma mijin nata Malik yake musulunta. Kun ga anan ta nuna ma ɗanta ya mi ya musulunta, kuma sai ya musulunta. Bayan wannan sai aka zo Talha ya zo neman ya aure ta. Abu Talha ya zo neman auren ta, ce masa a'a ba za ta aure sa ba, tana son shi amma ba za ta iya auren sa ba. In ya yarda ya musulunta, ya ce a shi kuma ba zai musulunta ba. Ta ce to in ka yarda ka musulunta, sadakin ka shine musuluntarka. Da ƙarshe Anas ya ce ya yadda zai musulunta, ya musulunta ya kasance musulunci za shi ne sadakin Ummu Salama. Ga Ummu Salama sai ta kasance ta yi hidayatu irshadin. An gane da ke ku? Nuna masa ne ta yi ga musuluncin, ka shiga in kai kaza za ka yi zan yi maka kaza. Aga ɗan nuna mishi ya shiga musuluncin. Shi yasa musulunci ake cewa sadaki mafi tsada a duniya shi ne me? Shi ne sadakin Ummu Sulaim. Domin sadakin ta shine mi? Shine musulunci. Allahu akbar. Idan wannan matayen sun yi karanci. Subhanallah. A gaba malaci na biyu shine hidayatu tawfiqi wal ilhami wal qubul. shine shiryarwa ta tawfiki. Tawfiki shine ma'anan dacewa, wal ilham, da kuma ilhami ma'ana shine abunda Allah madaukakin sarki zai sa mutum a cikin kansa. Annaba su ake ma wahayi, wanda ba annaba su gome ake musu ilhami ake musu, kamar yadda Allah ya ilhami ga uwar annabi Musa alaihi salam akan ta sa annabi Musa a cikin mi a cikin me yake da suna dan akwati ta jefa sa a cikin teku. Kunga ilhami ita ake mata, ba a ce mata an yi mata wahayi, domin babu wanda ake ma wahayi in bawa ba, in ba annabawa ba, su kadai ake ma wahayi. Duk wanda ba annabi ba, ko da a ce wata maganar Allah ko wani abu na al'amari na umurni daga Allah ya sauka a kan sai a ce an masa ilhami. Ni shi al'amari na ilhami ko da yaushe yana iya faruwa. Zaka ga Allah ya soka da wani abu baka so tahiya ba, amma sai me, sai kaga ka tahi kuma kana tahiya sai abin ya same ka, ga wannan ilhami ne. Wannan shine kenan, kinan shine ma'anan hidaya, ma'ana shiyuwa ta dacewa da ilhami, ma'ana abun da yake zo mutun kai tsaye ba tare da zabin sa ba, wal qabul, da kuma shiriwa ta karbuwa. Dukkan su ma'anansa dai shine hidayatu tawfiq, ana shiriwa ta tawfiki, shiriwa ta dacewa daga Allah madaukakin sarki. Bani ci wa hadhihi la yamlikuha illa Allah, wannan babu wanda ya mallake ta in ba Allah madaukakin sarki ba. An gane da kyau irin wannan shiriwar ita ce wadda shi ba a ma nuna masa ba yazo, amma sai yazo ya shiryu. Kamar misali muka dauki Umar radiyallahu anhu, lokacin da ya musulunta babu wanda yazo ya sai zo ka musulunta, domin yana ɗaya daga cikin wanda suke makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar irin misalin musulunta ta Amr bin al-As, yana ɗaya daga cikin manya-manyan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake cewa lokacin da yazo a gadan mutuwa yake cewa ni na samu kaina a hali guda uku. Yace hali na farko, na samu kaina babu wanda nake ki a duniya kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda nake fatan Allah ya bani dama a kansa in halaka sa kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na biyu, sai na samu kaina babu wanda nake so a duniya kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda nake son zama da shi, haduwa da shi kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dumiya daga cikin wanda kahure mushrikai suka tura a Habasha akan sarkin Habasha ya koro musulman da suka je a ba su zo su kashe su, yana daga cikin su. Kuma dan shi ma ya riga shi musulunta, shine mikir suna Amru, mikir suna Abdullahi bin Amru, ya riga shi musulunta. To kun gani, yake cewa na samu kaina hali na mi ba wanda nake kyama kawar manzon Allah, sai na samu kaina na biyu babu wanda nake so kamarwa kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun ga wannan ya sami shiriwa wadda take da tawfiki, domin duk nuna wadda aka masa can baya an ta mishi wa'azi har sai na manzon Allah ya baro Makkah a lokacin da baya ma jin wa'azin, lokacin Allah ya ga dama ya mi, Allah ya ga dama ya shiryar da shi. To irin wannan shi ake cewa hidayatu tawfiqin, tawfiki ne daga Allah madaukakin sarki. Zaka ga dan karuwa amma shi mutunan kirki, zaka ga diyar karuwa amma kuma hijabi take sawa, amma take jin karuwanci da Allah uwar ta tabbatar da ita haka, aha, baya tabbatar da ita haka Allah ya so ya ajeta. Wannan shine kenan, haka Allah ya so ya ajeta. Kamar misalin shi ma yanzu kan lokaci ya canye ba mu ida wannan babin ba, malai yake cewa babu wanda yake mallakan wannan shiriwar ta tawfiki ta dacewa in ba Allah ba. Fa innahu subhanahu, domin shi Allah mai tsarki, yahdi man yasha bi rahmati, yana shiryar da wanda yake so da rahamar sa. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, innaka la tahdi man ahbabta, lallai kai ba ka shiryar da wanda ka so, walakin Allah yahdi man yasha'u, Allah shine yake shiryar da wanda ya so, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shine mafi sanin wanda suke shiryayyu. An gane da kyau ko? A wata ayar Allah yake cewa in alayka illa albalagh, babu abun da yake akan ka in ba mi ba, in ba isarwa ba, ma'ana kai manzon Allah aikin ka shine ka isar ma mutane da sako. Amma mutun ya shiryu, tabbacin shiryuwa wannan nawa ne, a hannun wa yake? A hannun Allah madaukakin sarki yake, abu ne wanda yake Allah dama ya riga ya kaddara. idan muka dauki misalin Abu Lahab Abu Talib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya kula da tarbiyyar manzon Allah tun yana karami bayan rasuwan kakansa yayi taba manzon Allah kariya har sai da aka sanya su a cikin kasu dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya hana azabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai asali ma lokacin da Abu Talib yake rayi babu wanda ya taba manzon Allah dan ana tsoron Abu Talib kin sai da manzon Allah bayan Abu Talib kin ya rasu a lokacin ne kahurai suka samu damar bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a mikin suna a athar masu yawa ya ba manzon Allah kariya da karhinsa da dukiyarsa kamar lokacin da ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai manzon Allah yace mutane suna kawo kara bayan sun yi ta kawo kara yace suna kawo kara yace ka bar wannan abun da kake in huta kai ma ka huta sai yace ya hoshe da kuka manzon Allah ya hoshe da kuka gaban shi yace ya kai dan uwan ma'afina yace wallahi da za su sanya rana a hannuna na dama wata a hannuna na hagu dan me yasa manzo Allah yace haka rana tsananin zahinta jirgi ma bai iya tahiya idan yata yana iya narke to komi zahinta azata a hannuna wata ka shi girman sa wanda wata duniya ce yafi duniya girma da a ce aza su akan hannuna ko in bar wannan al'amarin ko a halaka ni da su yace da bazan bari ba sai dai a halaka ni yace wannan al'amarin bazan bari ba a wannan lokacin dan uwan ma'afin yace je kai abun da kake matukar ina raye bazan bari a cutar da kai ba haka ko akai ya ba manzon Allah kariya manzon Allah yana ta kokarin wannan ma'afin ya musulunta ba bai musulunta ba kuna da labarin lokacin da dan uwan ma'afin ya zo rasuwa da ya zo rasuwa yana akan gadon mutuwa yace ya am qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ya kai dan uwan ma'afi kace la ilaha illallah ita ce kalimar da zan buga dalili da ita a wajen Allah akan cewa kai musulmi ne a ƙarshe dai me ya cika inni ala millati Abdul Muttalib ina akan hanyar kakanni da uwaye ma'ana hanya ta mi ta fotar gumaka kun gani da ashe manzon Allah yana da hannu yana da damar ya shiryar da mutum shiriwa ta tabbas da wanda zai shiryawa shine wannan dan uwan ma'afin nasa Abu Talib to kun gani haka akai Allah ya ce kai baka iya shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so ashe idan ka samu kanka a matsayin shiryayye taufiki ne daga Allah Allah ne ya so ka da haka kai kokari ka kula da wannan soyayyar da Allah madaukakin sarki nuna maka me ake nufi da wannan ashe duk lokacin da kake kokarin tarbiyyantar da danka kana bakin kokarinka amma ya ki shiryuwa to kada ka meke suna damuwa wannan dole ce zaka damu to amma dai kada ka hudda tsammani ma'ana kai dama ai aikin ka shine ka isar kada ka ce baka amfani kada ka ce zaka bari kullu ina cewa ya sallah bayan sallah to ni bari zan ya kada ka bari kai tai dama aikin ka shine ka ce yayi amma ya tabbata akan tarbiyyar da kake dora sa wannan taufiki ne daga Allah madaukakin sarki Allah ya so ne ya tabbatar da shi a haka in ya so kuma ya miki da suna ya bar shi akan yanda yake wa qala ta'ala wa qala jalla sha'nu kuma al'amarin sa ya daukaka Allah madaukakin sarki na cewa laisa alayka hudahu ya kai manzon Allah shiryar su ba akan ka take ba walakinna Allah yahdi man yasha sai dai Allah shine yake shiryar da wanda yake so dalilin saukar wannan ayar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ne ga kafirai lokacin yakin Uhud lokacin da suka hoshe ma manzon Allah kai suka zubda masa hakura yace kaifa yuflihu qaumun admu nabiyuhum wa shajju ra'sahu takaka mutane za su rabauta waɗanda suka hoshe kan annabinsu suka zubda hakuransa sai Allah madaukakin sarki ce laisa alayka hudahu ba akan kashi da su take ba Allah yake shiryar da wanda yaso bayan wannan kuma har yanzu yana daga cikin dalilin takamin da malamai suka zamo shine akwai su daga cikin mutane guda uku wanda suka yi ta'addanci sosai daga cikin mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana zano sunayen su yana alkunuti na zanu sunan sai Allah ya saukar da wannan ayar shiriwa ta tabbata ba akan ka take ba Allah yake shiryar da mi Allah yake shiryar da me yake da suna Allah yake shiryar da wanda yake so da ƙarshe kuma wannan mutanen da maza Allah ya ma addu'a suna naka Allah warke su yake shiryar da su kinan a takeice abin da wanda yake nuna muna tarbiya mu aikin mu shine mu kama hanyar da zata datar da yaran mu su zamanto shiryayyu ma'ana aikin mu shine mu yi kokari mu yi duk abin da zamu yi na diyan mu su shiryu amma tabbacin shiryuwan nasu yana a hannun wa yana a hannun Allah kinan dan haka dan mu shiryu ba kada mu karaya abu ne wanda yake dama ga hannun Allah madaukakin sarki anan nan lokaci ya inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi